تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدساكة سادواء وأن مسلاتي بيتالن البركة مسلاتي عثمان ابن عفان أنا قدن كايا أتكين قدن كانوا وأن يمشي نرانا رجوماء أكو قواتن سفر هجرا منذو صلى الله عليه وآله وسلم دبو ديادة ليهدو da 35 wanda kuma ya zo daidai da 6 ga watan 12 miladiya ta 2013 a wannan majalisi da muke tafsirin alqur'ani mai girma wanda a yanzu muna cikin tafsirin suratul fatiha kuma kafin mu shiga a karatunmu akwai tambayoyi da muka saba ansawa sannan akwai taimako na sautul haq wanda muka sanar a satin da ya gabata cewa wannan satin ne insha Allah duk mai niyya zai bada taimakon sa Allah ta'ala ya bamu karfin gwiwa wajen taimakawa addinin sa tambayoyi da muke da su akwai wanda yake tambaya cewa ya dau lokaci mai tsawo baya salloli cikakku wato wani lokaci yayi wani lokaci ya ki daga baya Allah ta'ala ya shirye shi ya tuba ya dawo kan tafarki madaidaici to ya zai yi da sallolin da suka wuce sallolin da suka wuce mutum bai yi su ba da gangan ba tare da wata larura ba ba tare da wani uzuri ba na bacci ko na mantuwa to wannan magana mafi karfi cikin maganganun malamai shine babu batun ya rama ana ramuwa ne idan akwai uzuri kamar yanda Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama yace man nama an salatihi aw nasiha falyusalliha idza zakaraha wa laysa lahu kafaratun illa zalik wanda duk yayi bacci bai samu yin sallar sa a lokacin ta ba ko ya manta to ya sallace ta san da ya tuna ta ba shi da kuma wani wata kafara in ba wannan ba to kaga wannan uzuri ne na masu uzuri wanda suke da uzuri na bacci bacci uzuri ne mai bacci an dauke masa alqalamin rubuta alhaki ko rubuta lada rufi alqalamu an thalathin daga ciki anin na'im hatta yastayqiz sauraka mai bacci yana da uzuri a gurin Allah yana da uzuri a shar'anci haka nan wanda ya manta rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana kuma Allah ta'ala ya karbi wannan addu'ar kamar yanda yazo a cikin sahih muslim hadisi abdullahi dan abbas ubangiji ta'ala ya ce yayi wato ya karbi roƙon da aka yi masa saboda mutumin da ya manta shi ma yana da uzuri saboda su waɗannan sai aka ba su wani lokaci daban wato wanda ake kiran sa malamai suna kiran sa awqatu ahli al'azar wato lokutan masu uzuri wanda yake da uzuri sai aka ba shi wani lokaci na musamman da zai biya abinda bai samu yayi ba akan lokaci ko a lokacin da aka kayyade kuma ubangiji ta'ala ya karba ya bashi lada kamar yadda ya bawa wanda yayi a lokaci sallah tana da lokaci kamar yanda Allah ta'ala ya faɗa inna salata kanat al-mu'minina kitaban mawquta sallah wani farali ne da Allah ta'ala ya fardanta wa mu'minai sannan farali ne mai lokaci to lokacin nan Annabi sallallahu alaihi wasallama yayi bayanin sa a cikin sunnar sa a cikin hadisan sa da lokacin da za ta fara da lokacin da za ta kare wato kowace sallah akwai lokacin farawarta akwai kuma lokacin karewarta to idan mutum ya kasance zai bar sallah da gangan ba tare da wata larura ba yana ji yana gani har lokacin ta yazo ya wuce bai yi ba kuma a ce yazo yayi daga baya kuma a karba a ce an bashi lada akan wannan sallar tashi to sai kasance lokacin da aka zo aka sa mata aka kayyade mata bai da wani amfani kenan tun farko a ce kawai kowa yayi sanda yake so mana tunda har aka ce ga lokacin da ake farawa ga lokacin da ake karewa to ya kamata wannan lokacin a girmama shi idan mutum yayi ba a cikin lokacin ba ya kamata ka sabata karbabbiya matukar ba da uzuri ba matukar ba da wani uzuri na shari'a ba. Kamar yanda mutum ya san in yayi sallah kafin lokacin ta da gangan yana sanar kawai zai sallah ba lokacin ta ba, ba a karba ba, to haka nan bayan lokacin ta ya wuce babu bambanci tsakanin yin sallah kafin lokacin ta da yin sallah bayan lokacin ta. Dukkanin su yin sallah ne a wajen da'irar lokacin ta. Wanda yake da bacci, wanda yake bacci da mai mantuwa, waɗannan suna da wani uzuri, shi yasa aka ce su yi a karba. Wanda kuma yake da gangan to ba za a bai da wani uzuri. Kuma mu fahimta shi rama sallah a ce karama, wani gata ne aka yi maka, wata alfarma ce, ba wai uquba bace. Wasu suna zaton kamar mutumin da aka ce in yayi bacci ko ya manta ya rama sallah kamar wani nauyi aka dora masa, wancan kuma da aka ce ba zai rama ba, kamar sauke masa wani nauyi aka yi, wato wasu suke ganin kamar wannan an masa uquba, wancan kuma an kyale shi ya tafi firi. To alal haqiqa ga wanda yake da tunani zai fahimci cewa wanda aka ce yayi wanda aka bashi uzuri aka ce yayi a karba ko da lokacin ya wuce, gata aka yi masa alfarma aka yi masa, saboda anan wani kusanci ne yake nema gurin Allah, wani lada ne yake nema, wata martaba ce yake nema wajen Allah, aka ce zo ya karba, ya zo an bashi dama. Wancan kuma da aka ce ko yayi a iska, babu shakka ita wannan ita ce uqubar, wannan ita ce uqubar. Idan mutum aka ce ko yayi ba za a karba ba, wannan yafi zama uquba, ba wanda za a ce yayi a karba ba. Kamar mutumin da ya ki shiga jarabawa ne a lokacin da ake yin jarabawa, ya kasance kuma yana da uzuri, yana da hanzari ko bacci ko mantuwa ko wani abin da ya sha kansa wanda za a iya sauraron sa akai, a ce to zo ka ci gaba da yi, ko a sa masa wata rana a ce ya zo ya yi, wannan taimaka mishi akai, ba uquba akai mishi ba. Amma wanda zai ki zuwa jarrabawa da gangan, lokaci ya wuce sannan kashe gari ko bayan an gama an watse, ya zo ya ce zai yi jarrabawa, me yasa baka zo a lokacin da ake yi ba, ce haka kawai na ga dama, ina ga ba sai na zo ba, kawai ni yanzu na ga dama in zo. To idan ka ce zo ka yi a nan, taimakonsa aka yi, kuma bai cancanci wannan taimakon ba, sabanin wanda yake da uzuri yake da hanzari, to haka al'amarin yake. Saboda haka batu mafi inganci cikin maganganun malamai shine mutumin da ya bar sallah da gangan ta wuce shi, to yayi asararta. Kamar yanda Annabi sallallahu alaihi wa sallama yake cewa man fatatu salatul asr ka annama wutira ahlihi wa malihi, wanda duk ya bari sallar asr ta kuce masa, to kamar ya asara dukiyarsa ne da iyalansa. To in har ya kasance zai iya riskota ya dawo da ita, kaga babu batun faka annama wutira ahlihi wa malihi. Saboda haka abinda zai yi shine yawaita istighfari, yawaita nafilfulu. Saboda hadisi ya tabbata a cikin sahihain hadisi Abdullah dan Mas'ud cewa ranar gobe kiyama, bayan an yi wa mutum hisabi akan sallarsa, idan ta cika shikenan ba matsala, idan kuma bata cika ba Allah ta'ala zai ce ku duba ku ga a cikin ayyukan bayin bawan nan na akwai nafilfulu, idan akwai sai a cike masa gurbin abinda aka samu tangardarsa na sallarsa ta farilla. Saboda haka akwai yuwar ya yawaita nafilfulu, waɗannan nafilfulun Ubangiji ta'ala ya yi masa shafa'a da su, ya cike masa abinda yake gurbin sa na farillar da bai yi ba. Saboda haka yawaita nafilfulu, kuma ya yi ta istighfari, yana tuba akan abinda ya riga ya wuce ya gabata, Allah ta'ala mai yafiya ne. Sannan kuma tambayarsa ta biyu yake cewa lokacin dai yana cikin kwatansa, duk amana da aka dora shi akai ta dukiya sai ya ci, to yanzu da ya tuba yaya zai ya mayar da amanan nan da ya ci? Zai mayarwa da masu ita ba tare da sun sani ba, ko ko dole ne sai ya gaya musu? A lokacin da ya ci ba su sani ba, saboda haka in ya tashi mayarwa sai ya mayar musu, ba lalle su sani ba. Yadda ya san dabarar da ya ci ba sani ba, haka ne sai ya dabarar mayar musu ba tare da sun sani ba. So wannan shine abin da zai yi. Wannan kuma yana tambaya ne akan karanta suratul kahfi ranar juma'a, dan yaji da dama daga cikin malamai suna fada. Akwai hadisi da yazo kayyade karatun suratul kahfi din ranar juma'a. Karatun suratul kahfi yana da falala, tana kare mutum daga fitinar dujjal, wanda ya tabbata ce sai muslim, wanda ita ce ruwaya da ta inganta. Amma kayyade ta da ranar juma'a, cewa sai ranar juma'a wannan ruwaya ce shadza, ruwaya ce da bata inganta ba. Saboda haka a kowane lokaci ma ka karanta ba wai sai ranar juma'a ba, kuma a kowane lokaci ka karanta zaka samu wannan. Wataƙila insha Allah idan muka zo tafsirin suratul kahfi nan da shekara nan da shekara 13 ko 15 ga mai zuwa, to sai mai bayani. Bismillah mala Ibrahim.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
آمين. الحمد لله رب العالمين يبود قوديا دكيراري سنتبتغ الله أبنججن هلتو الرحمن الرحيم من رحمة من توسي مالك يوم الدين mamallakin ranar sakamako. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kai kadai muke bautawa kuma kai kadai muke neman taimakonka. Ihdinas siratal mustaqim, ka shiryar da mu tafarki madaidaici. Siratal ladzina an'amta alaihim, tafarkin wadanda kai musu ni'ima. Ghairil maghdubi alaihim, ba wadanda aka yi fushi da su ba. Walad dallina, ba kuma batattu ba. Amin. Allah ka ansa. A satin da ya gabata mun fara tafsirin aya ta biyu, za mu ce bayan bismillah alhamdulillah, wanda muka yi magana akan alhamdu, godiya da Allah ta'ala da yabo da yake yi wa kansa, kuma yake koyar da bayansa su yabe shi, kuma ya cancanci wannan yabon ta kowace fuska, kamar yadda Ibnu Majah da Ibnu Sunni da Al-Hakim suka ruwaito a cikin littattafansu daga Aisha radiyallahu ta'ala anha, take cewa ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya kasance idan ya ga abin da yake so yakan ce alhamdulillahi alladhi bi ni'matihi tatimmu salihat, godiya da yabo da kirari sun tabbata ga Allah, wanda a dalilin ni'imar sa ce ayyuka na kwarai suke tabbata ko suke cika. Idan kuma ya ga abin da baya so ko abin da wato ba mai dadi ba, yakan ce alhamdulillahi ala kulli hal. Saboda haka Ubangiji ta'ala shi ya cancanci yabo da godiya da kirari da jinjina a kowane lokaci a cikin irin kowane yanayi. Hakanan za mu ga Ubangiji ta'ala ya gabatar da ismul jalala, shine lillahi din da aka ce alhamdulillahi akan sunan rabbi. Dukkaninsu sunaye ne na Ubangiji, da Allahu da Ar-Rabbu din duk sunaye ne na Ubangiji. Amma aka fara fadar Allahu din, sannan aka fada Ar-Rabb, a iya cewa alhamdulirabbil alamin, amma sai aka fadi ismul jalala. Saboda na farko wannan shine sunan da dukkan sauran sunaye suke komawa gare shi, shine jigo a cikin sunayen Allah, kuma shine sunan da ba a aransa a sifanta wani mahaluki da shi. Ba wanda ake cewa Allahu, ba wanda yake wato yake iya bugar kirji ya sawa kansa wannan suna. Saka suna ne wanda shi kadai yake banta da shi, kuma alamun ne ala zatihi, da an fada ana nufin zatin Ubangiji ta'ala. Sannan kuma ya kunshi wasful uluhiyya, kace alillahi daga al-ilah ne daga al-ilah, shi kuma shine al-maluhu bihaq, shine wanda ake bauta masa da gaskiya. Saboda haka akwai gabatar da tauhid al-uluhiyya akan tauhid al-rububiyya cha alhamdulillah rabbil alamin lillahi dinnan tauhid al-uluhiyya ne tauhidin kadaita Allah ta'ala da bauta domin karmar Allah din tana nuna wanda ya cancanta a bauta masa shi kadai wanda shi ake bautawa bisa cancanta a sama shi ake bautawa bisa cancanta a kasa wannan shine abinda kalmar Allah ta kunsa kuma take nunawa kalmar rabb kuma tana nufin rububiyya tana nufin Allah ta'ala shi ya halitta shi kuma yake azurta wannan halittar shi yake ni'imta ta da ni'imomin sa saboda haka kalma tauhidul uluhiyya kuma shine gaba akan tauhidul rububiyya domin tauhidul rububiyya kamar yadda zamu zo nan gaba mu yi magana akan sa wani abu ne da fitra da dabi'a ta halitta ta dan adam ma ta yadda cewa akwai Allah inda ake tatapurza ake rigima shine wajen tauhidul uluhiyya wajen abautawa Allah din shi kadai ba tare da an hada wani da shi ba saboda haka sai aka gabatar da tauhidul uluhiyya akan tauhidul rububiyya aka fara cewa lillahi sannan aka ce rabbil alamin kuma shi tauhidul uluhiyya shine al-asl shine asali wanda dukkan annabawa suka ittifaki akan sa duk annabawa gaba daya babu wani annabin Allah ta'ala da Allah ta'ala ya aiko duniya face yayi kira ni zuwa ga tauhidul uluhiyya kamar yadda Allah ta'ala yake cewa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilayhi annahu la ilaha illa ana fa'budun babu wani manzo da muka taba aikowa gabaninka face mun masa wahayi kufaci muna masa wahayin cewa babu wani abun bauta da gaskiya babu wani abun bauta da gaskiya sai ni inji Allah fa'budu dan haka ku bauta mun hakanan Allah ta'ala yana cewa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasula an a'budu Allaha wajtanibu at-taghut hakanan muka aika wa kowace al'umma da manzo yana cewa da ita ku bauta wa Allah ku nisanci dukkan wani abin da ake bautawa ba Allah ba don haka dukkan manzannin da suka zo gabanin Annabi sallallahu alaihi wa sallama tare da littattafan su duka abinda suke kira akan sa ko suka ainihin fafata da al'ummar sa da al'ummar su akan sa shine tauhidul uluhiyya don haka gabatar da shi anan dan a nuna maka muhimmancin ta tun a karan farko yayin da ka fara karanta alqur'ani ka fara gane cewa tauhidul uluhiyya shine gaba kuma shine abinda zai tsirar da mutum ranar gobe kiyama Allah ta'ala ya ce rabbil alamin ubangijin halittu ar-rabb shine al-malikul mutasarrif shine wanda yake da mulki cikakke kuma yake yin abin da ya ga dama da abin da ya mallaka aluga ar-rabb akan kira wani shugaba ko mai gida akan ce masa rabb ko wanda shi yake kula da sha'ani da sha'anin wani abu ana kiran shi ar-rabb kuma ubangiji ta'ala shine wanda yake da cikakkiyar wannan sifa shi yake da cikakkiyar sifa ta mallakar abubuwa da kuma tasarrufi cikin wannan abubuwan yadda ya ga dama kalmar ar-rabb da alif da lam ba a jingina ma wani ko a sifanta wani da ita sai Allah ba za ka duba wani ka ce shi ar-rabb bane da alif da lam amma bil idafa in jingina kalmar za a yi zuwa ga wata kalma ya halatta ka ce rabbud dari misali ko rabbud dabbati rabbud dari ko rabbud dabbati wannan za ka rabbul baiti duk za a iya faɗa bil idafa amma a tsuratta ita kadai a sa mata alif da lam wannan ba a kiran kowa da wannan sai Allah innahu rabbi ahsana maswaya irji ila rabbika fasalhu ma balu niswati allati qatana aydihunna kaga anan kalmar rabb tazo amma bil idafa so ya halatta ayi amfani da kalmar rabb amma idan an jingina ta zuwa ga wani abu ba ita tsuranta a cewa mutum ar-rabb ba al-ali al-alamin kuma jam'i ne na al-alam al-alam shine kullu mawjudin su wallah duk wani abu da yake saman me ba Allah ba dukkan wani samanman abu ba Allah ba yana shiga karkashin al-alam sannan sai aka yi jam'in sa shi kansa al-alam din jam'i ne shi kansa kalmar al-alam jam'i ne sannan sai aka kara yin jam'in sa ce al-alamina al'alam jam'i ne la wahida lahu bai da mufradi sana sai akai jam'in sa bi itibari anwa'ihi kamar aka ce alamul hayawanat alamul insan alamul bihar alamul jibal ka dauka kowane abu duniyar sa duniyar sa daban duniyar dan adam duniyar aljanu duniyar tsirrai duniyar dabbobi duniyar tekuna duniyar duwatsu da wannan itibarin ne aka yi jam'in sa aka ce masa al-alamin saboda haka in aka ce al-alamin kalmar al-alamin ta kunshi dukkan wani mahaluki dukkan wani abin da Allah ta'ala ya halitta in banda shi saboda haka wannan yana nuna ubangiji ta'ala shine ubangijin sammai da ƙasa da abin da yake tsakanin su kamar yanda fir'auna lokacin da ya tambaye annabi Musa alaihi salam qala wa ma rabbul alamin ce wane ne rabbul alamin annabi Musa ya ce rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma in kuntum muqinin shi ne rabbus samawati wal ardi ubangijin sammai da ƙasa wa ma bainahuma da abin da yake tsakanin su in kuntum muqinin in har ku masu yaqini ne masu kankancewa saboda haka kalmar rabbu tana nufin wanda ya halitta wanda yake kula da halittar nan wanda yake tarbiyarta wanda yake ni'imtata da dangogin ni'imar sa daban-daban wanda yake kula da komai nata shine ake kira ar-rabb shine ake kira al-abna ar-rabb al-alam shi kuma dukkan wani abu da ba Allah ba saboda haka dukkan wani abu da ba Allah ba alama ce da take nuna samuwar Allah shi yasa suka ce al-alam din mushtaqun ne min al-alama an samo kalmar al-alam din daga al-alama al-alama kuma ana nufin dukkan wani abu wanda ba Allah ba to yana nuna samuwar Allah yana nuna cewa akwai mahaliccinsa akwai wanda ya kago halittarsa wanda shi kadai ne ba shi da na biyu kamar da Ibn al-Mu'taz yake cewa fawa'ajaban kaifa yu'sal ilah am kaifa yajhaduhu al-jahidu wa fi kulli shay'in lahu ayatun tadullu ala annahu wahid ce abun mamaki ta yaya ake sabawa Allah ko kuma wani yazo ya ce shi bai yadda akwai Allah ba abin mamaki tare da cewa wa fi kulli shay'in lahu ayatun kowane abu ka duba akwai gudar aya gudar alama wacce take nuna cewa Allah ta'ala shi kadai ne ubangiji ta'ala yana tarbiyantar da halittarsa halittunsa yana ba su tarbiya tarbiyar da yake bawa halittunsa tarbiya iri biyu ce akwai tarbiya amma akwai tarbiya khasa akwai tarbiya ta gaba daya wanda dukkan wani mahaluki yana cin gajiyar wannan tarbiyar ita ce tarbiya ta halitta na farko babu shi Allah ta'ala ya yi shi sannan tarbiya ta ya ba shi ci da sha da rayuwa numfashi da dukkan bukatuwarsa ko bukatunsa wanda da su ne zai rayu a doran ƙasa Allah ta'ala ya bashi wannan sannan ubangiji ta'ala ya bashi hankalinsa wanda da shi ne zai iya gane abinda yake maslaha gare shi zai iya gane abinda idan yayi zai amfane shi da kuma abinda idan yayi zai cuce shi da abinda idan yayi zai samu kubuta da abinda idan yayi zai samu wato zai samu halaka waɗannan wannan nau'i na tarbiya ce amma duk wani mahaluki yana samun wannan tarbiyar dan dukkan wani mahaluki halittar Allah ne ubangiji ne yayi shi ubangiji ya bashi ci da sha da duk bukatarsa sannan akwai tarbiya khassa tarbiya ta musamman wacce Allah ta'ala yake wa masoyansa ya tarbiyance su da imani ya dace da su ya kammala musu wannan imanin a zuciyarsu ya cire musu dukkan wata shagala wacce wanda abinda zai shagaltar da su daga tunaninsa ko ya zama ya shiga tsakanin shi da su to wannan ita ce tarbiya ta tawfiki tarbiyatu tawfik ubangiji ya bawa bawa gaman katar ya san abinda ya dace dangane da ubangiji ya san abinda ya dace na bautar Allah ya kuma tsare shi daga dukkan wani sharri to kaga wannan bi hada al'tibar za mu ga kalmar rabbu ar-rabb tana kunsar wancan ma'ana tarbiya ta gaba daya tana kuma kunsar ma'ana ta tarbiya ta musamman wacce Allah yake yi wa masoyansa su kadai shi yasa za mu ga sautari addu'o'in annabawa suna bude su da rabbana rabbana rabbana, domin su hararo ma'anar tarbiya ta biyu, ba ma'anar ta farko ba, ma'anar tarbiya ta biyu, domin ita ce tarbiya ta musamman. Shi yasa zamu ga alqur'ani ya zo da irin wannan a cikin surori daban-daban. Don haka kalmar rabbul alamina tana nufin tauhidur rububiyya. Allah ta'ala shi kadai ne ya kadaita da ayyukansa, babu wanda yake tarayya da Allah cikin aikinsa. Shi ne abinda ake cewa tauhidur rububiyya, tauhidullahi bi af'alihi, duk ayyukan Allah shi kadai ya kadaita da su, babu wani wanda yake tarayya da Allah a cikin waɗannan ayyuka. Shi kadai ne mai halitta, sannan shi kadai ne yudabbirul amra, shi yake wato gudana da tsatsara al'amari daga sama har zuwa ƙasa. Ubangiji shi yake wannan, babu wanda yake tarayya da shi anan. Shi ne mai kashewa, shi ne mai rayawa, shi ne mai kashewa, shi ne mai azurtawa, shi ne mai bayarwa, shi ne mai hanawa, shi ne mai bayar da lafiya, shi ne mai kwacewa, shi ne mai ɗagawa, shi ne mai ƙaskantarwa. Duk Ubangiji shi yake wannan. Wannan shi ake kiwa tauhidin rububiyya, wanda za mu yi bayaninsa a nan gaba yayin da muka zo batun fawaid da suke cikin wannan sura, wanda za ku ce wannan sura ta kunshi nau'ukan tauhidi gaba ɗaya. Mun da tauhidul uluhiyya da shi ta fara, shi ne ishara zuwa ga Allahu ɗin nan, ishara ce zuwa ga kadaita Allah da bauta, sannan rububiyya ta biyo baya, sannan kuma asma'u was sifat, shi ne arrahmanur rahim, arrahmanur rahim mai rahama kuma mai tausayi. Ubangiji da ya ambaci kalmar rabbu, kalmar rabbu shugaba, mamallaki, wanda komai a hannunsa yake, wanda yake yin abin da ya ga dama, wanda ba wanda ya isa ya sa shi ko ya hana shi ko ya tambaye shi me yasa yayi kaza ko me yasa bai yi kaza ba. Babu shakka wannan kalmar akwai razanarwa a cikinta, akwai tsoratarwa. Kalmar rabb akwai tarhib a ciki, akwai alamar kaharu na Ubangiji, ce Ubangiji ne shi ne wanda ya isa, ba wanda zai iya sa shi, ba wanda zai iya hana shi, kuma abin da ya ga dama zai yi. Ga wanda ya ainihin tsotsi wannan ma'ana a zuciyarsa, zai firgita, zai tsorata, to sai Ubangiji sai ya kawo kalmar Ar-Rahmanur Rahim bayanta, domin a sa maka nutsuwa ka sani Ar-Rabb din nan da ka ji shi da irin wannan kasaita, to kuma yana da rahama. Ka ji shi da irin wannan buwaya, to mai rahama ne. Shi yasa sautari Ubangiji ta'ala yakan hada waɗannan sifofi guda biyu, Ar-Rahmanur Rahim, yakan kuma hada at-targhib wa tarhib guri guda, a tsoratar da kai kuma a sa maka nutsuwa nan take. Kada a tsoratar da kai ka firgita ka bazama, ba san kuma ina wani jiji za ka fada ba. Sai an baka tsoro, an baka tsoro, karshe kawai ka fitar da rai. To da an firgita ka tsorata, sai kuma a yayyafa maka ruwan sanyi a zuciyarka. Nabbi ibadi anni ana al-ghafurur rahim wa anna azabi huwa al-azabul alim. Ubangiji ta'ala ya hada abun biyu, yace ka gaya wa bayina anni ana al-ghafurur rahim, ni mai yawan gafara ne kuma mai yawan tausayi, wa anna azabi huwa al-azabul alim, kuma su sani azabata azaba ce mai radadi. Kaga sai aka hada at-targhib wa at-tarhib, kwadaitarwa da kuma tsoratarwa a guri guda. Wa inna rabbuka la zu maghfiratin linnasi ala zulmihim wa inna rabbaka la shadidul iqab. Ce lalle Ubangijinka mai yawan gafara ne ga mutane, ala zulmihim, duk da zalincinsu Ubangijin sai na musu gafara, kuma wa inna rabbaka la shadidul iqab ghafiriz dhanbi wa qabilit tawbi shadidul iqab dhit tawb. Ubangiji ya hada su, ghafiriz dhanbi mai gafarta laifi ne. To kada ka ji wannan kalma ko ka ji wannan sifa ta Ubangiji mai gafarta zunubi ne ta sa kuma ka riƙa yi wa umarninsa riƙonsa kai narkashi, ka riƙa yin abin da ka ga dama, to sai aka ja kunnenka nan take, aka ce shadidul iqab, mai tsananin uquba ne, inna rabbaka lasari'ul iqabi wa innahu laghafurur rahim. Ubangijinka mai tsananin ukuba ne kuma ubangijinka mai ainihin gafara ne. Inna batsha rabbika la shadid innahu huwa yubdi wa yu'id wa huwa al-ghafurur wadud. To haka alqur'ani cikin ayoyi da dama yake hada abinda ya shafi targhib, tsoratarwa, abinda kwadaitarwa da kuma tsoratarwa, abinda zai sa maka wato zuciyarka ta yi taushi da kuma abinda zai razana ka ya tsorata ka. Wani usulubi ne na alqur'ani, kuma haka ya kamata masu karantarwa musamman masu wa'azi da masu huduba su rika hada waɗannan usuluban guda biyu. In yau ya yi huduba, ya tsoratar, ya razanar, ya firgita, to kuma watan satin kuma sai ya yi magana akan rahamar Allah. Kada ya zama na kullun shi maganarsa akan kabari da azabar kabari da ribewar kabari da mutuwa da waye da siradi da wuta da jahannama da waye, kullun abin da yake yi wannan sai ya sa wa mutane firgici, wanda har zai sa wani ya ga cewa to gaskiya anya ma zai iya shiga aljannan nan kai. To wani sai ya ga cewa to kada yayi ba nan ba can, to bara kawai yayi ta moran sa anan, tunda dai ya ga al'amarin nan zai wahala samu. To amma idan ya bugi jaki sannan kuma bugi taiki, in ya ciza sai kuma ya hura, sai wata rana kuma ya zo ya magana akan rahamar Ubangiji da aljanna da sifofinta da ayyukan da za su shigar da mutum aljanna, abubuwa dai wanda za su sa kuma mutum ya rika fata ya sa tsammani. To wannan shi ma zai kara ainihin sa shi a zage dantse ya nema, dan zai ga cewa abin zai yiwu idan na nema zan samu. To wannan shine uslubin alqur'ani, shine uslubin annabi sallallahu alaihi wa sallama. To amma galibi wani lokaci mukan sa wa mutane ɗeba tsammani daga samun rahmar Allah, wanda kuma wannan ba maslaha ce ga dan adam ba. Ka sa ya ɗeba tsammani, sa ya ɗeba tsammani. Zaka duba mutumin da ya kashe rai 99 da ya zo ya tambayi wani, ya ce a nuna masa malami, sai aga wani mai yawan ibada, sai aka zaci malami ne. Sun mutane jahilai in sun kana yawan ibada da kuka da tsoron Allah da azumi da kwana a masallaci, sai su dauka tsabar ilimi ce. Sai aka nuna masa shi, sai ya yi tambaya, ya ce kai ina za a yi ka tuba, ka yi wannan kisan kai. To kaga yana gaya masa haka, sai ya kara fitar masa da tsammani, ya ga to in haka ne kawai ya ci kashe 100 mana, ya zai zauna da namba bata cika bace 99, sai ya karasa da shi. To amma tunda zuciyar tashi yana son ya tuba, ya sake tambaya dai a nuna masa wanda yake mai ilimi ne, ya kowa ilimi a garin, sai aka yi dace kuma aka nuna masa ci, to ai zai shiga tsakaninka da tuba. Saboda in ba haka kai ba, shikenan zai ta zaman sa a dan iska, zai ta banna. To gara ka nuna masa zai yi a tuba. Saboda haka sai ya ce ya fita ya bar garin, ya je akwai garin da suke bautar Allah, ya je can ya shiga cikin su, ya yi bautar Allah tare da su. Da haka ɗebewa mutane tsammani daga rahmar Allah baya daga cikin ilimi. Shi yasa sayyidina Ali radiyallahu ta'ala anhu yake cewa yana daga cikin fiqhun mutum ya rika sawa mutane tsammani daga samun rahmar Allah. Imam Muslim ya rawaito hadisi daga Abu Hurairah radiyallahu anhu, annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama yake cewa law ya'lamu al-mu'min ma 'inda Allah min al-'uquba ma tami'a bil jannati ahad wa law ya'lamu al-kafiru ma 'inda Allah min ar-rahma ما قنط من الجنة أحد خلق الله مئة رحمة فوضع واحدة بين خلقه يتراهمون بها وعند الله 99. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يكي تشي وادا أشي مؤمني زي سن عقوبة دتكي وجن الله عقوبة دا الله تعالى يتانا دا الاهرة دا مؤمني زي سن ونن النبي يكي توبا واند زي سات أمان زي شغاء الجنة ba wanda zai tsammanin shiga aljanna. Ce shi kuma kafiri da a ce ya san rahamar da take gurin Allah wacce ya tanada a gurin sa, to da ba wani wanda zai fitar da tsammanin zai shiga aljanna. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace Allah ta'ala ya halicci rahama tausayi jin kai, ya halicci guda 100, ya jeho kwaya daya tsakankanin halittu duka wanda da shi ne suke tausayawa junansu da wannan kaso guda ɗayan da Allah ya raba wa dukkan halittu, mutane da aljanu da dabbobi, da shine suke tausayin junan su. Allah kuma ya aji kaso 99 a gurin sa ranar gobe kiyama, da shine zai tausaya wa bayansa. A riwayar Muslim, Annabi sallallahu alaihi wasallam yace, inna lillahi mi'ata rahma anzala minha rahmatan wahidatan bayna aljinni wal insi wal baha'imi wal hawami fa biha yata'atafun wa biha yatarahamun wa biha ta'tifu al wahshu ala waladiha wa akhara Allahu 99 rahmatan yarhamu biha ibadahu yawm al qiyamah. Rawi Muslim, Annabi sallallahu alaihi wasallam yace, Allah ta'ala ya halicci rahama kaso, wato kaso 100, ya saukar da kaso 1. Wannan kaso ɗayan shi aka rarraba shi tsakanin aljanu da mutane da dabbobi da ƙwari, wanda da shi ne suke tausayawa junansu, suke jin ƙan junansu. Duk abinda za ka gani na tausayi, ka ga wani mai tsananin tausayi, to wannan daga cikin wannan kaso guda ɗaya ɗin ne ya samu nashi kasan, har kake ga yawan tausayin da yake tare da shi. Amma Ubangiji ya ajiye kaso 99 ranar gobe kiyama, zai jikan bayansa da su ranar gobe kiyama. Hadisi ya tabbata a cikin Bukhari da Muslim, har lau dai hadisin Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, Annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa, yayin da Allah ta'ala ya gama halitta, kataba kitaban fa huwa indahu fawqa arshihi inna rahmati sabaqat ghadabi. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace, yayin da Allah ta'ala ya gama halittu, ya rubuta wani littafi yana wajensa saman al'arshin sa, abinda littafin ya kunsa, inna rahmati sabaqat ghadabi, rahmata ta riga yi fushina. Saboda haka Ubangiji ta'ala ya sifanta kansa da ar-rahmanir rahim. Mun yi bayanin waɗannan sifofi a baya. Kalma ar-rahman tana nufin Ubangiji ta'ala ya sifantu da wannan sifa, ala wajhil kamali wat tamami, ya sifantu kuma sifa ce ta zatinsa, sifa ce zatiya. Sannan ar-rahim yana nuna cewa wannan sifa din kuma Ubangiji ta'ala ya ainihin samar da ita, ko yana ainihin fitar da alamunta akan halittunsa. Haka halittun Ubangiji ta'ala, Ubangiji ta'ala yana yiwa bayansa rahama da wannan sifa ta shi ta rahmaniya. Za mu ga a farkon sura a Fatiha an faɗi wannan kalma, bismillahir rahmanir rahim, ar-rahmanir rahim. Zazo sannan a cikin Fatihar kuma nan ma kalmar ar-rahmanir rahim ta zo. To wannan ba tikirari bane, ba wai kawai maimai bane, ba shi da wani amfani. A'a, babu wani abin da Allah ta'ala yake maimaitawa a cikin Al-Qur'ani ba tare da akwai amfanin da ya sa Allah ta'ala yake wannan ba. Farko bismillahir rahmanir rahim ce jumla ta farko wanda Allah ta'ala ya bude wannan kundi nashi, wannan littafi nashi mai tsarki, aka bude ta da wannan kalma, ita ce jumloli na farko bismillahir rahmanir rahim, dan a nuna maka cewa duk abinda Al-Qur'anin ya kunsa tun daga farkonsa har karshensa cike yake da rahama ta Ubangiji. Rahamar Ubangiji ce ga bayansa, ya saukar musu da wannan littafi wanda yake farawa tun daga wannan guri har zuwa karshensa, suratul Nas. Ubangiji ta'ala yayi haka ne don ya tausaya wa bayansa, ya sanar da su abinda za su yi su samu kubutar ranar gobe kiyama, da abinda kuma za su yi halakar da su, sanar da su hanyar alkhairi wacce ya kamata su bi, ko ya wajaba su bi, sanar da su hanyar da ba ta alkhairi ba, ya gargade su akan ka su bita. Wannan rahama ce ta Ubangiji, shi yasa surar ko kuma in ce littafin ya bude, aka bude shi da waɗannan kalmomi. Sannan ar-rahmanir rahim kuma a cikin surar, cikin suratul Fatiha, dan ta nuna cewa abinda Fatihar ta kunsa gaba ɗaya rahama ce ta Ubangiji. Ubangiji ta'ala ya tattara ilimin da Al-Qur'ani ya kunsa duka, ya kunshe su, ya dunkule shi, ya sa shi a cikin wannan sura ta Fatiha, kamar da za mu yi ishara a ƙarshen sura din insha Allah. Saboda haka maimaita suratul Rahman, sifar Rahmanir Rahim a cikin surar, wannan ya shafi ita wannan sura din, a farkon sura kuma ya shafi Al-Qur'ani ne gaba daya. Ubangiji ta'ala ya ce, Maliki yawmiddin, Maliki akwai qira'an maliki yawmiddin, akwai kuma qira'an maliki yawmiddin, wanda dukkanin su qira'o'i ne wadanda suke mutawatirai sahiha, suna cikin qira'o'i as-saba. Haka akwai maliki, maliki daga al-milk, daga kalmar milk ne malik. Milk shine ka mallaki abu, ya zama naka ne, haƙƙin ka ne, shine al-milk. Inna nahnu narithul arda wa man 'alayha wa ilayna yurja'u. Allah ce mu ne muke gadi ƙasa da abin da yake kanta, kuma duk gare mu za su komo. To duk abin da yake ƙasa, abin da yake sama, duk milkin Allah ne, duk nashi ne. Ko da kai kana da shi, an jingina maka an ce ka je naka ne, to amma mai milkin na hakika shine Allah ta'ala. Kalmar malik daga kalmar milk ne. Allah ta'ala ya kula, a'udhu bi rabbin nas malikin nas. Kalmar malik kuma daga al-mulk ne. Al-mulk shine iko da abu, bayan ka mallake shi kuma ya zama kana da iko da shi, ce al-mulk. Qawluhu al-haq wa lahu al-mulk yawma yunfakhu fi as-sur. Kaga ubangiji shi yake da, shi yake da mulki. Al-mulku yawma idhin, al-mulku yawma idhin al-haq lir-rahman wa kana yawman 'ala al-kafirin 'asira. Al-mulku mulki gaba daya a wannan ranar na Allah ne. Tabarakal ladhi bi yadihi al-mulk. Sai kalmar malik daga mulk ne. Allah ta'ala shine al-malik al-haqiqi, shine mai sarauta na hakika, kamar yanda ya sifanta kanshi da wannan sifa, huwa Allahu alladhi la ilaha illa huwa al-malik al-quddus as-salam. Al-malik shine ke da mulki na hakika. Bambanci tsakanin al-milk da al-mulk, idan ba a manta da karatun tabara ba, farkon tabara mun yi wannan bayani tsakanin bambanci tsakanin al-milk bi kasril mim da al-mulk. Na san watakila yanzu in jaraba zan yi wasu da yawa ba za su ci ba, kaɗan ne za su ci. Al-milk ya zama abu naka ne, ka mallake shi, naka ne, haƙƙinka ne. Al-mulk kuma ya zama kana da yadda za ka juya abin, za ka sarrafa abin. Zai yiwu abu naka ne, amma kuma ba yadda za ka yi, wani ya kwaci ya fi ƙarfinka, ya yi rubda ciki a kansa. Yanzu arzikin ƙasar nan ba mulkinka ba ne, naka ne, amma kana da mulki a kansa. Al-mulk ne dangane da kai, amma ba al-mulk ba. An gane? Saboda idan ya fi ƙarfinka ba yadda za ka yi. Amma dai in aka tashi za a ce ai mallakarka ne, naka ne, amma kuma kana gani wani zai yi yadda yake so da abin. To kaga shi da yake jujjuya abin, shi kuma shi yake da mulk akan abin. Kai kana da milk, shi yana da mulk. To abinda ake so, abinda ake so a hada sifofin biyu, to Allah shi ya hada sifofin biyu ala wajhi tamam. Shine malik, shine kuma al-malik. Shine malik, shine al-malik. Malamai sun yi ta kokarin muqarana tsakanin qira'o'in biyu, wacce ce tafi wacce, duk da kansu ce qira'o'in sab'iyya, malik din ne ko maliki. Ce to aka ce maliki, kaga ana nufin shi ya mallaka, maliki kuma ana nufin shi yake da mulkin abin. To suka ce maliki shi yafi, saboda me? Saboda shi yake nuna tasarrufi kamili akan abin, zake yadda ya ga dama ya sarrafa shi, ya juya shi yadda yake so, zaka malik yafi. Kamar a gari akwai malik, akwai kuma al-malik. Akwai ka da gidanka da dabbobinka da dukiyarka, akwai kuma sarki wanda sama da kai ke, ya ga dama zai iya cewa da kai da kaya duk mallakar wuya ne. To haka wasu suka ce al-malik, qira'an malik ita tafi, wasu suka ce qira'an malik, tunda malik shine abin nashi ne, kuma shi zai more shi sama da al-mulk. Al-mulk ya zama mutum ne da motarsa, akwai sarkin garinsu, akwai shi, shi kuma da motarsa, shi maliku sayyarati ne, kaga shi yake more kayansa, ba sarkin da yake garin ba. Saboda haka kuma suka ce akwai ziyadatu alif, wanda in ka karanta za ka samu ƙarin harafi, ladan kowane harafi da ake bayarwa goma. To amma duk wannan ba wani abu ne, wanda dukkaninsu qira'o'i ne sahihai. To Ubangiji ta'ala shine al-malik fil haqiqa, shine mai isasshen mulki, babu wanda yake duk wani mai mulki kasa da shi yake. Shi yasa hadisi ya tabbata cikin sahihaini, hadisin Abu Hurairah radiyallahu ta'ala anhu, wanda Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake cewa akhna'u ismin 'inda Allah rajulun tasamma bi malikil amlak. To mafi munin suna a gurin Allah mutumin da zai kiran kansa sarkin sarakuna, zai zama sarkin sarakuna. Sarkin sarakuna shine Allah. Shi yasa a riwayar Muslim yazo wala malika illa Allah, Allah shine sarkin sarakuna, wanda yazo a cikin sahihaini, hadisin Abu Hurairah radiyallahu ta'ala anhu, Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa yaqbidu Allah azza wa jalla al-arda ويطوي السماء بيمينه ثم يقول انا الملك اين ملوك الارض. To ubangiji ta'ala zai damke kasa ya nade sama da hannunsa na dama, sannan yace ana al-malik, ni ne sarkin, ina sarakunan duniya suke. To akwai wanda zai ansa? Babu. Akwai riwaya, akwai ziyada a riwayar Muslim wanda ya rawaito daga Umar ibn Hamza. Umar ibn Hamza da'ifi ne. Riwayar sa ce aina al-jabbaruna aina al-mutakabbirun, ce ina masu nuna isa, ina masu girman kai. Al-Qur'ani limanil mulkul yawm lillahi al-wahidul qahhar, limanil mulkul yawm, ayau mulkin nawaye, kowa zai yi shiru, ba mai iya cewa kanzil. A lokacin ce lillahi al-wahid al-qahhar, Allah ya ansa wa kansa da kansa, ce na Allah ne shi kadai al-qahhar, wanda yafi karfin kowa. Anan za a iya kiran wani sarki, wani ma sarki, wani mai mulki, duk za a iya. Ba haramun bane a ce inna Allah qad ba'asa lakum taluta malika wa kana wara'ahum malikun ya'khudhu kull safinatin ghasba. وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤتي أحدا من العالمين. سواء كلمة ملك زائية كرم متنبا وحرام بني أشي موانع الملك وأشي ملك بحرام بني أما ونن مجازيني أرو أكباش كلمة كوي أن أرى مس كلمة نيكوي يدين موري متنن أما باتاش بشي في الحقيقة. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya sifanta sahabbai wanda za su je su yaki Constantinople, yace za su fita su shiga cikin teku kal maliki kal muluki alal asirra. Nabi ya sifanta su da cewa suna cikin jiragen ruwa kamar sarakuna akan karagun mulkin su. Haudaka ba matsala dan an cewa mutun sarki, amma ya sani cewa kalmar ta'aro ce. Me hakikanin wannan kalma? Shine Allahu rabbul alamin, مالك يوم الدين, مي ملكي رانا ساكمكو. الدين شين الجزاء والحساب, رانا ساكمكو, رانا دا الله تعالى زي تكاو قوة ساكمكو انسا. إن خيرا فخير وإن شرا فشر, إن الخير ييقى الخير, إنكم با حكبا أبن دي زي غني. يوم يوفيهم, يوم إذن يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. Allah ta'ala ce a wannan rana yufihimullahu dinahumul haqq dinahum ay jazaa'ahum wa hisabahum, a wannan rana ubangiji ta'ala zai cika musu sakamakon su na gaskiya. Saboda haka Allah ta'ala shine yake da mulki a kowane lokaci, a kowane zamani, a duniya da lahira. Amma anan sai aka kebance lahira, aka ce malik yawmiddin, aka jingina mulkin sa zuwa lahira. Ba wai dan anan ba shike da mulki ba, a'a, shike da mulki duniya da lahira, amma an jingina mulkin sa anan zuwa lahira, domin a can ba wanda ya isa yayi da awar shi mai mulki ne. Anan wani zai yi tutiya, wani zai cika baki, shi ma yana da shi, amma a can ba wanda ya isa yayi magana ma sai Allah ya ce يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. هذا كمالة mulkin Ubangiji ko asar tasiri na mulkin Ubangiji yakan bayyana ƙoro-ƙoro ga kowa da kowa har wanda ma yake inkarin haka. A nan duniya wani zai tutiya ya ji cewa shi ma ya isa, Allah ya kyale shi zuwa wani lokaci ya dan dana kamar da Fir'aun ya bushi iska shi alaysa li mulku misr wa hadhihi al-anharu tajri min tahti afala tusiru am ana khairun min hadha alladhi huwa mahirun wa la yakadu yubid. Kaga a lokacin ya bushi iska yana cewa ai ba ku ga duk Masar din nan ba duk a karkashin mulki na take, to amma a lahira ya isa yi wannan. Wa khashat al-aswat lir-rahman la tasma'u illa hamsa, a lokacin ba wanda zai yi magana sai dai kaji yan gunaguni amma ba wanda ya sai fito ya ce wani abu. To saboda haka Ubangiji ta'ala ya jingina mulkin Allah zuwa ga ranar lahira don a lokacin ne kowa zai saduda. Ubangiji ta'ala ya kirawo yawmuddin da wannan suna ranar sakamako, sannan Ubangiji ta'ala ya sifanta mana ita wannan ranar da ya kirawo yawmuddin ce kalla bal tukazzibuna biddin wa inna alaykum lahafizin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun ce innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim yaslawnaha yawmuddin wa ma hum anha bighaibin wa ma adraka ma yawmuddin thumma ma adraka ma yawmuddin yawma la tamliku nafsun li nafsin shay'a wal amru yawma idhin lillah. Kaga sifa ce Ubangiji ta'ala ya kwaranye ta shi yawmuddin, yace innal fujjara lafi na'im innal abrara lafi na'im, lalle masu biyayya masu da'a suna cikin ni'ima. Wa innal fujjara lafi jahim, fajirai kuma suna cikin jahannama. Yaslawnaha yawmuddin, za su shige ta ranar sakamako. Wama hum anha bighaibin, ba za a babbatar da su ba gabarin shiga wannan samun wannan sakamako. Wama adraka ma yawmuddin, lace me ya sanar da kai abinda ake kira yawmuddin. Thumma ma adraka ma yawmuddin, wannan ta maimaitawar dan a ƙara girmama maka sha'aninta ne. Sannan Allah ya ce yawma la tamliku nafsun li nafsin shay'a, ranar da wata rai ba za ta mallaka wa wata rai komai ba. Wal amru yawma idhin lillah, al'amarin gaba daya a wannan ranar na Allah ne shi kadai, babu wani wanda ya isa ya mallaka ma wani dan uwansa mahaluki amfani ko ya cutar da shi a wannan ranar, ba wanda ya isa wannan. Shi yasa Ubangiji ta'ala sai ya kebance wannan rana da ambato anan. Sannan Ubangiji ce iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kai kadai muke bautawa kuma kai kadai muke neman taimakonka. Iyyaka na'budu, kai kadai muke bautawa kuma kai kadai muke neman taimakonka. Ibada dai a Larabci kalmar ibada tana nufin kaskantarwa. Akan kirawo hanyar da aka bita ta biyu da zamana ta zama turbaya, ta zama rere. Ubangiji ta a Larabawa sukan kira ta tariqu mu'abbad, to hanya ce wacce take mu'abbad, tana an bita ta zama kowa da kowa zai iya amfana da ita. A ce ba'irun mu'abbad, wato raƙumin da yake an hore shi baya nuna wato taurin kai. To amma a shari'a aka ce ibada kalma ce da take nuna cikakken kaskantar da kai da tsoro da soyayya da girmamawa ga Allah. Kalma ce wacce ta kunshi az-zul wal khawf wal mahabba wat ta'zimu lillah. Duk mutumin da aka ce mai bautar Allah ne, ana nufin wanda ya kai matuƙa gaya wajen kaskantar da kansa ga Allah, ya kai matuƙa gaya wajen san Allah, ya kai matuƙa gaya wajen girmama shi. Kamar yadda Ibn Qayyim yake cewa ibadatu ar-rahman ghayatu hubbihi ma'a dhulli 'abidihi huma qutbani wa 'alayhima falakul 'ibadati da'irun ma dara hatta قامت القطبان ومداره بالأمر أمر رسوله لا بالهوى والنفس والشيطان. وكتاب عبادة الرحمن بوتر الله غاية حبه شيني سنن سنشي مع ذل عابده تردك أسقن تدكي نشيمي بوتر الله كسو الله كأسقن تدكي قريش شيني بوتسا يتي هما قطباني ودن سوني ركني سوني هرساش قدابي ودن سكين وكذا كلمر إبادة وعليه ما فلق العبادة دائر ما دار حتى قامت القطباني ودن أكن سوني دوادي أكا جنا أبن أكي شو إبادة akan waɗannan abubuwa guda biyu azzul kamalul kamalul muhabba ko ghayatul muhabba ba ghayatul zulli ce wa madaruhu kuma ibada din nan inda ake samun ta abu ya kasance ibada tana kasancewa bil amri an samu umarni daga Allah ko umarni daga manzon Allah amri rasulihi la bil hawa ba abinda zaka yi da san zuciya ba والنفس والشيطان كوي كي غبان كنكا وكما شيطان يريا مكا نونا مكا وانا اتشي إبادة كي أبين دا الله تعالى يتشي منذن صلى الله عليه وسلم يتشي يزو دشي وانا شيني اكي بوتا وانا دشي وانا غبات إياك نعبد وإياك نستعين غبات شو تكي ميباة دنگسكي وسان وسان أكان وروري تاكو شرهن تا ابن القيم يربو تلتوه سمدارج السالكين ومنازل السائرين wato mujalladi wajen guda hudu duk gaba ɗaya yana fayyace maka abinda ake nufi da iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Insha Allah a sati na gaba za mu ci gaba da bayani akan wannan gaba ta iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Abinda muka faɗa daidai Allah ta'ala ya ba mu lada, abinda muka kuskure Allah ya fi mana. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.